Kamfanin Meta din dai ya kaddamar da wani gagarumin yaki akan masu damfara ta yanar gizo waɗanda aka fi sani da Yahoo Boys, inda ya dauki matakin goge dabban asusun wasu 'yan Najeriya dake damfarar masu amfani da dandalin Facebook kudaden su, lamarin da aka shafe tsawon shekaru ana kai ruwa rana akai don a kawo ƙarshen matsalar. Wani ɗan Najeriya da aka taba damfara a shafin Facebook a baya-bayan yayi marhaban da wannan matakin.
Sunana Kabiru Aliyu Abubakar. Kamar santa da aka yi da ni wancan satin na game da damfarar da aka yi mun na wani kamfani na kasuwanci kusan 65,000 da wani abu, wato na je matakin da kamfanin Meta ya dauka kan irin wannan shafukan da ke rijista da Facebook suna damfarar mutane. Wannan matakin da aka dauka na rufe su ya burge ni sosai, wallahi na farin ciki da haka, don ba karaman taimakawa jama'a za a yi ba saboda fadawa cikin miyagun hannu da suke yi.
Daya daga cikin dalilan da ya sanya kamfanin Meta ya dauki wannan matakin goge dabban shafukan Facebook shine salon damfara da sunan su, wanda kwararre a fannin tsaron yanar gizo Malam Binsani zai mana bayani a kai.
Dangane da wannan, shi account guda 63,000 da aka ce shi kamfani na Facebook sun cire shi, ana zargin su ne da laifin suna amfani da account din na abin da ake cewa sextortion. Shi sextortion hanya ce na misali kan buƙaci mutum ya tuwa ma hotunan shi na wanda bai dace ba, yayin da ya tuwa sai kai amfani da wannan hoton ka nuna mishi cewa za ka tuwa wa dangin shi ko kuma wajen aikin shi ko makamancin haka in bai tuwa ma kuɗi ba. So yanci wanda suke zama su ake iya wannan tuwa ne sai kuma ƙananan yara, saboda yanayin tarbiyya da muka gada na kowane ma addini mutum yake a Najeriya, bai kamata ba namiji ne ko mace na kai amfani da wayar ka ko computer ka tuwa hoton da bai dace ba, in mutum ya kiyaye wannan ba abin da zai faru.
A wani bangare kuma mai sharhi akan al'amuran yau da kullun kuma ma'abocin mu'amala da dandalin Facebook da Instagram ya ce,
Abubakar Muhammad Abuja ga to wannan abu ne wanda gaskiya yake da matukar muhimmanci, la'akari da cewa za a ga ana bata sunan Najeriya kamar yadda ita Meta ta ma categorically ta fito da suna Najeriya. Ai wannan bata suna ne, ba yanda za a ce ba wanda zai supporting wannan abun, ganin cewa kamar police ne su kama barawo, sannan kuma ka zo ka ce kai baka yadda da wannan abu ba, da an ga wannan abun an tabbatar da shi kuma cewa ga abinda suke amfani da wannan account din kafin aka rufe su. Muna maraba da wannan abun kuma Allah ya kara ba su daman kama wasu wanda suka fi haka ma duk su kula kantonsu. Mutum ya sha wahala ya nemi kudin shi, sannan wani yana zaune a cikin ɗakin shi a falon shi yana kwance da akan gadon shi ya sace mishi kudi, ai ba bane da zamu ce wai ba mu ji dadin shi ba. Maganan gaskiya ni dan Najeriya ne, amma ba mu da kwarin gwiwa akan wasu institutions na Najeriya akan za su iya yin haka. To in wata kasa ta yi, ai ba zamu ce kuma ba ta yi daidai ba. Bugu da ƙari, wannan zai sa shakku ga waɗanda suke so su zuba hannun jarin su a kasar mu ta Najeriya, kuma kowa ya san cewa kowa yana son ya kawo abin da zai jawo hankalin mutane su kawo kuɗi a ƙasar ku saboda tattalin arziki ya ƙara bunƙasa. To kin ga wayanda suke hulɗan kasuwanci da ƙasar mu Najeriya za su samu ɗarɗar na ganin cewa ana damfara, saboda haka ba za su so su ci gaba da hulɗa da 'yan Najeriya ba.
Matsalar masu damfara ta yanar gizo waɗanda aka fi sani da Yahoo Boys a Turance, wanda ya samo asali daga hanyar sabis na email, abu ne da ya shahara a Najeriya tun daga shekarar 2000, inda ake alaƙanta su da 419 waɗanda a da suka saba yin alƙawarin taimakawa baƙi su sami aiki ko arziki ta hanyar wasiƙo da email, daga baya a nemi kuɗi ya rikide zuwa ga damfara. Masana tattalin arziki dai sun ce matsalar 'yan damfara ta yanar gizo na ɗaya daga cikin taɓagazan da yake ƙara muni musamman a baya-bayan nan da ke tarnaƙi ga saka hannun jari a Najeriya, baya ga kawo saɓani tsakanin 'yan Najeriya da waɗanda suka saba hulɗar kasuwanci suna janyewa, lamarin da aka sha yin kira ga gwamnati ta ɗauki tsauraran matakai akai don wanke Najeriya daga zargin aikata irin wannan laifuka a idan duniya. Halima Abdulrauf, Murya Amurka, daga Abuja, Najeriya.